of America. Direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makeri. Gwamnatin Biden ta faɗa a jiya Juma'a cewa ta fara kawar da dokokin da ta sanya na annoba da suka ba da daman ta sakiyar bakin haure ba tare da ba su daman neman mafaka ba, yayin da jihohi 22 suka garzaya kotu domin a ci gaba da riko da dokokin. Mahukuntan Amurka sun karbi manya marasa aure da dama daga Guatemala da Honduras da El Salvador a cikin 'yan makonnin nan karkashin dokokin shige da fice waɗanda suka hada da 'yancin neman mafaka, in ji Blas Nunes Neto, mukaddashin sakatarin tsaron cikin gida kan manufofin iyaka da shige da fice. Dokar da ke nasaba da cutar na shirin karewa ne a ranar 23 ga watan Mayu. Sanarwar Nunes Neto wani bangare ne na shigar da kara a wata kotun tarayya da ke Lafayette a Louisiana, inda jihohin Louisiana da Arizona da Missouri suka shigar da kara a wannan wata don kiyaye wannan doka. Daga baya kuma wasu jihohi 18 sun karu, kuma a ranar Alhamis jihohin sun buƙaci alkali ya dakatar da abin da suka kira da garajin kawo ƙarshen dokar. An kashe mutane 6 a jiya Juma'a a wata fashewa a wani wurin cin abinci a gabar tekun Mogadishu wanda ke amsar bakoncin shugaban 'yan sandan Somalia da 'yan majalisar dokokin kasar, yayin da fashewar ta auku a cewar ma'aikatar ambulan ta ƙasa. Jami'an gwamnati sun kukuta daga wannan fashewar da ta tada gobara a cikin gidan, lamarin da ya sa hayaki ya turnuke sama, inda masu cin abincin suka tsere domin tsira da rayukansu. An samu wata fashewa a wurin cin abinci da ake ganin wani dan kunar bakin wake ne ya tayar da bam, amma ban mu tabbatar da musabbabin fashewar ba, in ji jami'in dan sanda Muhammad Ali. Babban kwamishinan 'yan sandan yana cikin wurin cin abincin a lokacin fashewar, amma bai jikata ba kamar yadda babu wani dan majalisa a wurin da abin ya shafa, yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP. Yan majalisar dokoki a kasar Nijar sun kada kuri'a a jiya Juma'a na amincewa da daukar sojojin kasashen waje wurin yaki da masu ikirarin jihadi a kasar mai fama da talauci a yankin Sahel. Bayan muhawara ta sa'o'i da dama, yan majalisa 131 suka kada kuri'ar amincewa, yayin da 31 suka bayyana rashin amincewansu. Wasu 'yan raji sun yi ta gangami a kan ƙin amincewa da kasancewar sojojin ƙasashen wajen da suka ɗauke su a matsayin 'yan mamaya masu barazana ga 'yancin ƙasa. Sai dai sakamakon kuri'ar ya zo da shakku, ko da yake majalisar dokokin a birnin Yamai tana cike ne da abokan shugaba Muhammad Bazoum. A yaki da take yi da ƙungiyar Al-Qaida da mayakan jihadi masu alaka da ƙungiyar IS, Nijar da samun goyon bayan wasu kasashen yammacin duniya da suka hada da Amurka da Faransa, waɗanda suke da sansanonin soja a babban birnin ƙasar da kuma yankin Agadez da ke arewacin ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tsagaita wuta na watanni 2 ya baiwa ƙungiyoyin jin kai daman shirya kai agaji ga biliyoyin 'yan Yemen, amma an kiyasta rashin abinci mai gina jiki da ya addabi yara zai karu idan an koma bakin yakin, ko kuma tallafin jin kai bai karu ba. Erin Hutchinson, da ke zama daraktan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Yemen, ya ce fa'idodin makonnin farko na sasantawan sun riga sun zama masu muhimmanci. Ƙungiyar ta iya ba da agaji ga mutane 12,000 a wata gunduma ta lardin Hajja da ba a kaiwa gare ta sama da shekaru 3. Yakin da aka kwashe fiye da shekaru 7 ana gwamzawa a Yemen ya durƙusar da tattalin arzikin ƙasar, ya kuma raba miliyoyin mutane da muhallansu tare da tsananin tsadar kayan masarufi ga mutane da yawa. Tsadar kuɗin hatsi a duniya da farashin kayayyaki suna ƙara rincaɓe al'amura. A ƙarshe, a jiya Juma'a wata babbar tawagar manyan jami'an Amurka ta gana da shugaban kasar tsibirin Solomon Islands, inda ta yi gargadin cewa Washington za ta bayyana matukar damuwanta, kana za ta maida martani ga dukkan wani mataki na kafa sansanin sojin China na dindindin a kasar da ke tsibirin yankin Pacific.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu tare ne zuwa tafkin Chadi, inda rundunar dakarun kauncen kasashen yankin ta dau wani sabon salo na kai hare-hare ga 'yan ta'addan Boko Haram. To madalla, yanzu dai kimanin watanni 8 kenan da kwamandan rundunar dakarun kasashen tafkin Chadin, Manjo General Abdul Khalifa Ibrahim, ya aushi jagorancin wannan runduna, wanda a lokacin da ya karbi jagorancinta ya sha alwashin cewar zai canza salon yadda ake tafiyar da wannan yaƙi da mayakan na Boko Haram da ISWAP. To zuwa yanzu ko me ake ciki? General AK Ibrahim kazalika zai kuma yi mana ƙarin bayani dalla-dalla dangane da har-haren da suke kai wa 'yan ta'addan Boko Haram a kasashen Najeriya, Niger, Kamaru da kuma Chadi. Sannan mu ji adadin 'yan Boko Haram da suka yi saranda. A cikinsu nawa ne mayaka, nawa ne mata, nawa ne maza kana, kuma nawa ne yara ƙanana?
Da komandoji su ne waɗanda wato su ne ƙashin bayan yaƙi. Bigyan da aka gaggace nasararsu, idan komandoji suna nan a raye kuma suna da ƙarfin tafiyar da yaƙin nan, za su iya dawo kuma su kaddamar da wani sabon farmaki wanda watakila zai iya bada mamaki. Ban sani ba cikin hararen da kuke kaiwa ko akwai nasarar da aka samu na ko dai kamawa ko kuma halaka wasu daga cikin komandojin 'yan ta'addan?
To ka san a watan 12, wato watan Disamba kenan, mun yi wani operation da mu da sojojinmu na Niger, wato sojojin Nigeria da sojojin Niger ƙarƙashin MNJTF. Mun haɗa gwiwa muka yi operation, sunan operation ɗin operation Sharon Fage, inda muka je wajen su a rage da sauran wurare dai haka. Muka yi operation patrol, ambush, sauransu, sai muka dawo. Kuma lokacin mun yi bayanin nasarar da muka samu a wannan operation ɗin. To yanzu ma muna wani operation da ake kira operation Lake Sanit, kuma Allah cikin ikonsa ya taimake mu, muna samun nasarori sosai. Akwai operation din da ake a Nigeria wanda ka sani, operation haɗin kai, su ma suna nasu operation din, operation Desert Sanit, su sun daɗe ma suna yi. Mu kwanan nan muka fara, kuma muna nan muna aiki. Wuraren da muka je da muka kori su 'yan Boko Haram, da yawancin wuraren mun je za ka ga sun gudu, amma akwai wurare kaɗan da muka je Allah ya ba mu nasara muka haɗu da su, aka yi rangama kuma Allah ya ba mu nasara. Wato kaman Baga Daza, Arena Waje, Arena Ciki, Buluma, Dariya, Kerenua, Fedondiya da sauran wurare dai sun fi haka. Wannan wuraren suna wajen tafkin Chadi, wajen boda da Kamaru, amma yawancinsu suna cikin Najeriya ne, kusa da ta tafkin Chadi. A wuri kaman Arena Ciki da sojojin suka shiga sun ga irin inda su 'yan ta'adda suke tsarafa bomb, wato IED factory, inda ake sawa a jikin mutum ko a sa a ƙarƙashin ƙasa ko kuma a sa a cikin mota da wasu abubuwa dai haka, abinci da sauransu. suka ragargaza wannan factory din, aka kona kuma aka ci gaba da aiki. Kuma a wani gari da ake kira Zanari, nan ma an yi arangama da ƴan Boko Haram, nasu an kashe ko guda hudu ne ko biyar, kuma aka samu matan da suka kama fiye da 20 da yara su ma fiye da 20 muka taho da su. So akwai nasarori dai da yawa da muke samu. Banda haka nan baya da aka je operation a wannan gari na Fedondia, nan ma an ga wani workshop inda suke sarrafa bomb wanda ake sawa a jiki, suicide bombing kenan, da kuma wanda ake sawa a ƙasa, ko kuma a samu mota a gyara sai a sa mata bomb in sojoji na zuwa sai ta zo. To mun ga kamfanin da suke yin wannan abun, kuma duk mun rugargaza shi, mun ga store din su inda suke ajiye abinci, shinkafa, masara da gero da dai sauran abinci dai a wurin muka gani, kuma mun kona, mun ga uniforms a wurin, mun ga motoci. Motocin nan kuma da muka duba sosai sai muka ga cewa motoci ne wanda wasunsu an karba a Damasak, ko wani ambulance da aka karba a Damasak su ƴan ta'adda, ko kuma dai a hanyoyi dai nan jihar Borno da Yobe. So mun ga wayannan motocin duk da sun cire taya, sun cire yawancin abubuwan kasan yadda suke yi kenan su ringa zuwa operation. To duk dai mun ragargaza wurin.
Lankar, idan muka yi maganan a rage din nan, kaman wuri ne wanda yake da muhimmanci ga ƴan ta'addan da kuma kukan sojoji, me yasa ne wannan wuri yake da muhimmanci sosai a shi wannan yakin da ake yi?
To a rage din kasan wuri ne da yana junction daga Arege, zaka iya zuwa Mitele ba nisa sosai, zaka iya zuwa Malam Fatobi, kuma zaka iya zuwa wurin Tumbus din, wato lakes din kenan. So suna son wurin nan, kuma akwai ruwa da wasu abubuwa dai a wurin. To shi yasa, amma yanzu yanda nake maka magana, sojojin multinational joint task force suna wurin, mun zauna daram, muna da forward operation base a wurin, kuma za mu ci gaba da aiki yadda muke yi sai mun kawo ƙarshen wannan abin insha Allah.
Na san a shekarun baya a wannan operation da ake yi kamar a wannan wurin na Arege, sojoji sun sha samun koma baya a lokacin da 'yan ta'adda suke kawo musu farmaki. Yanzu da kai bayanin cewa kun saka sansani a wurin, kuma na tabbata dole akwai arangama da kai a wurin, akwai wani abin da za ka mana ƙarin bayani dangane da abin da ya faru wataƙila ko na gobzawa da aka yi?
Da aka shiga wurin, su ƴan Boko Haram din sun kawo hari ranar da aka je wurin. Sun zo da motoci hudu, mota ɗaya an sa mata irin bomb din nan, wato suicide vehicle, da kuma motoci uku banda wannan. Mun buge wannan motan da ya sa aka sa bomb, kuma guda biyun ma wanda ba bomb su ma mun buge su. Ɗaya ne dai nike ga ya gudu, amma shi ma jiragenmu sun je sun buge shi. Kuma a cikin operation ɗin da ake yi, sojojin ƙasa da kuma sojojin sama, don gaskiya ya kamata na yaba musu sojojin sama. Air task force suna kokari sosai, sojojin sama na Nigeria, na Kamaru da na Niger, domin wannan operation da muke yi, sojojin Nigeria, sojojin Niger da sojojin Kamaru su suke yi a wannan operation din. Daga dai information din da muka samu, akwai wani commander dinsu da ake kira Abu Fatima, kamar shi ne commander na special forces dinsu na ƴan Boko Haram da ISWAP din, an kashe shi. Akwai wani kuma Adam Kaiga, da kuma wani ana ce mishi Abubakar ɗan Buduma. Shi Abubakar ɗan Buduma shi ne kamar shugaban sojojinsu na ruwa, shi ma an kashe shi da wasu dai komandoji da yawa. Zuwa gaba dai za mu yi press release, kuma in Allah yadda za ku ga bayanin sosai.
To da yake waɗannan 'yan ta'adda sun fara canza salon yaƙin nan, sukan wato yi sufuri ta ruwa ko kuma su kai farmaki ta ruwa ko kuma suna amfani da ruwan tafkin Chadi domin cimma manufansu na ta'addanci din nan. A bangaren ku akwai matakan da kuke dauka domin dakile wannan sabon salo nasu?
Ka san kafin mu shiga operation din nan ai sai da muka tsaya muka yi shiri sosai. So muna da jirage na sama, muna da jiragen ruwa, kuma gashi wayannan sojoji ground forces su ma suna cikin tafkin Chadi din. So muna nan mun sa ido muna sentry ko ina. Kuma Allah da zamu nasara. So ba wani damuwa, muna nan muna aiki.
Na san a baya kama akwai wani farmakin, wato farmakin da kuka taba yin ko za a ce ambush da kai wa ƴan ta'addan nan a cikin ruwa, wanda na kamar kafan sadarwa ta Zagazola ta danyi bayanin cewar kun samu kun halaka wasu daga cikin su a cikin ruwan da sauransu. Ko za mu dan samu ƙarin bayani akan wannan?
Ka san muna sentry sosai ko daga sama ma muna da inda na faɗa su jiragenmu na sama daga Air Task Force na Nigeria ko Niger ko Kamaru, muna samun su da yawa. Sai dai mun kashe mutanen Boko Haram din na da yawa, don an gansu ne suna sun je meeting. A wajen meeting din shi ne aka kai wannan farmaki.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shi ne wanda ya daidaita mana sauti. Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a masu sauraron mu, na muku barka da warhaka, kuma na barka da sake saduwa da ku a wani sabon shirin da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da Alpha Radio mita 104.9 zangon FM wanda yake birnin Kumashin, Ghana. Sunana Idris Abdullahi Bago. Shirinmu na yau zai leka zangon Tungan Malam da ke cikin yankin Greater Accra. Na yi tattaki zuwa wannan zango, inda na hira da galadiman sarkin wannan zango da ke kan hanyar zuwa birnin Cape Coast. Na fara da tambayarsa sunansa da kuma shekarar da aka kafa zangon Tungan Malam.
Sunana Alhaji Ali Garba, ni ne galadiman Tungan Malam. Tungan Malam, kamar yadda muke ji, an ga cewa kunniya gare mu kaka, an kafa shi tun 1845. An ga kafa Tungan Malam 1845, abinda mun ga samu labari kenan a cikin tarihi.
Waye kafa shi?
Wanda ya kafa Tungan Malam sunan shi Tungan Jibrin, sunan da ya zo da shi kenan ainihi da ya zauna wannan kauye ake ce mai Tungan Jibrin, sunan shi kenan da ya zo da ya zauna wurin, ya zama Tungan Jibrin. Tungan Jibrin shi ne wanda ya kafa wurin nan yazo ya zauna.
Wato inda aka samu wannan suna kenan?
Kwarayyan da an ka samu sunan nan kenan.
Ya ake Jibrin din ya tafi, ana cewa Tungan Malam.
Haka ne, wato nan da suke kewayen Tungan Malam, idan za su zo wurin shi sai su ce kaman za mu wurin Malam Jibrin, Malam Jibrin, Malam Jibrin. To kaga shewuli ne yazo ya saura Tungan Malam, Tungan Malam. To yanzu ma a takeice ma Tungan nan babu shi, yanzu ya koma Malam Malam ko ina kaje an ce Malam Malam Malam.
To na alakan Tungan Malam da Tungan Kada?
Halakan da ke tsakanin Tungan Malam da Tungan Kada shine fadan ma ne ya raba tsakanin Tungan Kada da Tungan Malam. Yan Tungan Kada suna kamun kada, yan Tungan Malam kuma suna kamun kifi, sun zo matsinta suna kamun. To fadan ma ne wanda ya raba tsakanin wannan gari, tsakanin Tungan Malam da Tungan Kada. Domin idan kana tsaye Tungan Malam kana hangen Tungan Kada, idan kana Tungan Kada kana hangen Tungan Malam. To kaga halaka, muna da halaka da su wallahi sosai sosai yanda ya kamata.
Wato sana'ar Malam Jibrin da yake yi kenan, banda kamun kifi wani sana'a kuma yake yi?
Gaskiya bayan kamun kifi da yake yi, ina noma, ina sakan kwando, ina sakan papa mafici kenan, kuma ina aikin iban baba suna sayarwa, wanda suke yi ake yin ta'in da muke cewa ta'in da yanzu, shi kuma sana'a da yake kenan. Sa'annan tafiya tafiya iyayen mu waɗansu suna fitowa arewacin Niger da Nigeria da Burkina Faso, suna zuwa shi su zo suna zaune da shi. wato suna zaune da shi ne har kakan sarkin mu yanzu wanda muke kiranta Umaraki mahaifin da ya fito daga Najeriya su buzayen Kano ne buzun Kano ne mahaifin shi soja ne wanda anka kawo shi anan sun da sun ka zauna daga tungan malam su ne wanda anka kawo sun ka zo sun ka yaki asantawa akan soja to shi ne wanda ya kawo kakan sarki wurin malam Jibrin suna wurin tana yariya tafiya ya tafiya sa'an nan kakan sarki namiji shi ma ya fito Niger ya zo
wato sarki ne yanzu kenan
sarki ne yanzu kenan kakan shi shi ma ya fito Niger ya zo sun da sun ka zauna sun ka yi sun ka aure bayan sun yi aure she kakan da kakan kakan sarki baban ta ya rusu she kakan sarki namiji ana kiran shi muna kiran shi baba yusuf mu haka muke kiran shi baba yusuf ita kuma kakan sarki mace kuma muna kiran ta marakiya rakiya kenan sun da sun ka zauna aure sun ka haifa kaman yara guda bakwai maza hudu mata uku sun ka haifa
to a wanga zamani matasa ko kuma yan garin wannan sana'an suke yi ko dai a kodan sana'a da suka kama kuma banda wannan
su kuma matasan da sun ka tashi wadannan aikin da sun ka kama ka san lokacin iyaye mu kullun an zo za a koma ne ba a kula a sa yara makaranta ba a cikin lokacin to da tafiya ne yanzu shi an ga fara sa yara makaranta allo na boko ana ciki har gwani government ya zo ya bude wani masana'anta muna kiran shi brick and ties suna diban lakan fadaman da ke tsakanin tungan kada da tungan malam sun ka kafa wannan abu daga tungan malam suna diban lakan suna dafawa suna mada shi bricks ana zuwa ana sai ana gini da shi to iyayen mu kuma kakar mun sun ka zo shi su ma sun ka shiga wannan aiki da tafiya kuma shi an ka bude quarry ana gidan dutse ana nikawa sun kawo mashin to sai iyayen mu duka sun ka shiga cikin waɗannan ayyuka suna yi kadan kuma suna noman suna wani aiki kuma suna noman suna wani aiki kuma suna sa kan kwandon da papa su kuma suna yi har wannan aiki kuma yazo ya mutu
sarki a ku tarihi ya gwada inda ya fito shi Jibril
tarihi ya gwada kana ainihin mutumin Kano ne Bakane ne
to baya ga Hausawa da ke tungan malam akwai wasu kabilu kuma daban-daban da su
akwai kabilu akwai Ankara akwai Fantawa akwai Yarbawa akwai Dogonbawa sun ka zauna da mu duka a cikin garin shi zuwa kabilu daban-daban duka shi mun ka zama daya muna cikin tungan malam
yanzu akwai sarki muna da sarki a halin yanzu wanda yake kana galadiman sa
haka ne
shi sarki kafin shi a sarakuna nawa ne suka yi sarautan tungan malam
ada ba nada sarki kamar a ce an nada sarki sai da a ce mai unguwan malam ko mai unguwan tungan kada ko mai unguwan okanshi ko ba gane ba ba nada kamar yanzu inda muke bidiya a nada sarki kowa da kowa yazo an mai rawani da ba haka bane da idan kai ne ka zo ka zauna a wuri to shi a mai da kai mai unguwa kai ne mai kula da duk wanda zai zo zauna a cikin wannan gari kai ne wanda ka zama mai unguwa to bayan shi baban sarkin ya rasu she an ka ba wani sarauta sunan shi muna kiran shi Isa sarki Kasim shi kuma ya sarauta kaman shekara 5 gaskiya ya tafiya ya koma Najeriya amma shi anin shi ba wangare ne da ya koma Najeriya shekaru da dama ba mu ji doren shi an ka ce to ba za a zauna gari haka nan sarki ba she an ka zauna an kai shawara an ka ce yanzu ya kamata na da sarki to kasiya shi an ka zo an ka doki sarki na sunan baban shi ne da sunan shi sarki Isaka Muhammad sunan uban shi ne Muhammad amma sunan shi ainihin shi ne Isaka to shi an ka zo an ka nada shi sarauta kuma bayan wannan kuma sai zamarmawa kuma su ma sun yawa a cikin garin sai su ma sun kuce suna neman sarauta sai su kuma an ga ba su sunan sarkin zamarmawa da sarkin zango tungan malam yanzu dai a ce dai malam wurin garin ne ya zama malam yanzu ba mu bace zancin tunga kuma yanzu malam ne
yanzu da me kuke alfahari
alfahari mu ne yanzu iyan mu da jikokin mu yanzu sun yi boko yanzu sun shiga aikin bature wadansu kuma sun koyi sana'o'in hannunsu da shi suka yi tunkaho a takaice dai yanzu
ko wani wanda ya fito daga tungan malam wanda yake fitacce wanda yake an sani za a ce wannan dan tungan malam ne
gaskiya ba fariya ba kuma ba ganin kai ba a lokacin nan mahaifiya ta ce wanda ta yi fice a garin tungan malam ana kiranta Hajiya Boya duk in ka ce ka fito tungan malam farko abin za ta miki kenan ka san Hajiya Boya an ce an santa ita ce wanda ta yi fice cikin akaran ga duka an santa sosai ita ce wanda zan ce kamar ta yi fice sosai
ta wani bangare ta fice siyasa
wato ta yi fice kan sana'anta sannan daga baya kuma lokacin da 1992 da Rollins ya zo kan harkan NDC ya tube riga ya komo kan harkan siyasa to ita ce wanda ta kawo NDC nan a garin tungan mala ta kawo flag sannan tana yawo gida tana nuna wa mutane kamar gashi yanzu an form sabon party shine NDC to wannan ya bari ma yanzu ma tungan mallan nan kusa da masallaci nan da wannan police station yake babu wani party da ya taba ci a wurin in ban da NDC inda ta kafa wajen ne zama police station cikin zangon mallan kusa da masallaci kowane shekara idan an kai zabe wurin nan in ban da NDC ba mai ci shi
a ƙarshe wani kalubale kuke fuskanta
wato kalubalen da muke fuskanta shine yaran jikokinmu suna harakan shaye-shaye she mun ka zauna muka duba kamar a ba haka zamu yi ya kamata yaran da suke shaye-shayen ka mu jawo su a gare mu mu dunga nuna musu wannan su tarbiya domin yau ga mu ne amma gobe su ne amma idan sun ku doki harakan shaye-shaye ba zai musu kyau ba gobe an zauna gari a waye gari babu manya a gari amma su daina waɗannan shaye-shayen su zo kusa da mu guda musu kuyi wanga muna jan kamar dai kan da uba ke jan dan shi a jikin shi haka mun ka duba muna jan su a jikin mu don saboda su daina gaskiya yanzu kuma sun daina shaye-shayen yanda ya kamata
to jama'a masu sauraron mu yadda hirar mu ta kasance kenan da Alhaji Ali Garba Galadiman zangon tungan mallam ni ne naku Idris Abdullahi Bako daga Alpha Radio Mita 104.9 zangon FM da ke kuma shigana tare da haɗin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka sai wani jigo
madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.